Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na yau Juma'a 15 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Yanzu haka binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump ya shiga wani sabon babi mai matukar muhimmanci. A wata makaranta da take kudancin jihar California, mutum biyu sun mutu a asibiti bayan da wani ya bude wuta akan wasu dalibai. Sama da mutane 2000 mazauna ƙauyuka a Sudan ta Kudu aka ɗauke su daga mahallansu sakamakon samun zubar ɗanyen man fetur.
Kanin labaran kenan aka saurara. Waɗansu gwamnoni ƙarƙashin ƙungiyar gwamnonin Najeriya NGF sun yi wani zama na musamman a birnin Seattle na Washington da ke nan Amurka, tare da gidauniyar Bill and Melinda Gates da kuma gidauniyar Aliko Gwate. To, ko menene makasudin wannan taron?
Abin da ya kamo Washington Seattle shine mu tattauna tare da jagoranci da shugabancin gidauniyar Mr. Bill da uwar gidansa Madam Melinda don ƙara yakin shan innawa da kuma inganta ƙananan asibitocin karkarawa da sha'anin kiwon lafiya, sha'anin ilimi.
An tashi taron wuni guda da aka yi a birnin tarayya Abuja da ya kunshi kasashen Najeriya, Nijar da Benin akan rufe iyakokin Najeriya. To, kowace matsaya aka cimma?
An yadda akan cewa hukumomi irin su custom da immigration na kasashen nan guda uku za su zauna nan da mako biyu, za su kuma tattauna waɗannan abubuwan da aka yadda akai domin su ba da shawarwarin ko a bude bodar nan ko kar a bude.
Sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki, inda likita zai yi bayani akan naƙuda da haihuwa wanda Hauwa Umar take gabatarwa. Amma da farko, bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yanzu haka, binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump ya shiga wani sabon babi mai matukar muhimmanci a wannan makon na jin bahasi a bainar jama'a. Yan jam'iyyar adawa ta Democrat sun yi imanin shugaba Trump ya yi amfani da ikonsa ba bisa ka'ida ba, da ya yi yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a siyasance, wanda yake kan gaba a cikin masu neman takara a jam'iyyar Democrat Joe Biden. Sai dai suna fatan sauraron bahasin zai samu goyon baya akan tuhumar da suke yi wa shugaban kasar, kamar yadda 'yan jam'iyyar Republican suke kokarin kariya ta kowace irin hanya don su samu jama'a su nuna rashin amincewa da shirin tsige shugaba Trump. Amma wani jin ra'ayoyin jama'a da aka yi ya nuna kan kasar ya yi matukar rabuwa akan shirin tsige shugaba Trump, a cewar wani manazarci mai suna Ramesh Ponur. Ramesh ya ce, "Ina tunanin za mu ci gaba da ganin wane irin tasiri yunkurin tsigewar zai yi a zaben 2020. Yanzu haka ya kara hada kan ra'ayoyi gaba ɗayan kowace jam'iyya. Yayin da ake ci gaba da sauraron bahasin, 'yan jam'iyyar Democrat suna buƙatar samun goyon bayan ɗaya daga ɗaya ɓangarorin domin su gina tuhuma akan binciken tsigewar, a cewar wani mai sharhi John Portia. Ya ce, "Kafin ka cire shugaban ƙasa, dole ka samu goyon bayan duka jam'iyyun biyu, da yawa daga cikin ɓangaren jam'iyyun biyu dole su yadda da shi." Don haka, 'yan jam'iyyar Democrat suna son su ci gaba da samun goyon bayan ra'ayin jama'a, kuma ina ganin hakan za ta faru idan aka ci gaba da gudanar da binciken, amma ba za a samu goyon bayan gaba ɗaya ba. A wata makaranta da take kudancin jihar California, mutum biyu sun mutu a asibiti bayan da wani ya bude wuta kan wasu dalibai jiya Alhamis. an ɗauki mutum shida zuwa asibiti bayan harbin, ɗaya daga cikinsu wanda ake zargi da kai harin ne. Wata matashiya 'yar shekaru 16 da haihuwa da kuma wani matashi ɗan shekaru 14 da haihuwa sun mutu ne a asibiti. Sai dai an bayyana wanda ake zargin wani matashi ne ɗan shekaru 16 da haihuwa, wanda yau ne ranar haihuwarsa, a cewar wani jami'in ofishin 'yan sandan Los Angeles, Captain Kent Winner, wanda ya ƙara da cewa wanda ake zargin yanzu haka yana cikin wani mummunan hali, amma ofishin 'yan sandan bai bayyana sunan wanda ake zargin ba. Wani faifan bidiyo ya nuna ƙarara yadda wanda ake zargin ya fito da bindiga daga cikin jakarsa ta baya, kuma ya harbi mutum biyar kafin ya harbi kansa a kai, a cewar Wigna. Ya kuma ƙara da cewa makamin da ya yi amfani da shi wata ƙaramar bindiga ce mai sarrafa kanta da take cin harsasai 45, amma a lokacin da suka samu bindigar babu ko harsashi ɗaya a cikinta. Amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murƙushe ƙungiyar IS sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da mayakan ƙasashen waje. Ɗaya daga cikin matsalolin da dama da suke neman maida hannun agogo baya akan ƙungiyar 'yan ta'adda a Siriya da Iraki. Rashin ci gaban ya biyo bayan shafa tsawon wuni guda ana tattaunawa a Washington tare da sama da 30 daga cikin mambobi 81 na haɗin gwiwar. A lokacin taron, Amurka ta sha alwashin ba za ta bar jagorancin da take yi ba na yakar ƙungiyar IS. Duk da irin wannan alkawarin, babban jami'in diplomasiya Amurka ya kasa shawo kan gamayyar kawayen nasu don su mayar da akalla mayakan ƙungiyar IS 2000 waɗanda suka bar gidajensu suka shiga daular da ƙungiyar IS ta kafa. Ambasada Nathan Sells da ke kula da harkokin 'yan ta'adda a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawa da ministocin cewa, "Gaba ɗaya mun amince cewa mayakan ƙasashen waje 'yan ta'adda wata babbar matsala ce. Akwai ra'ayoyi mabambanta akan hanya mafi kyau da ya kamata a bi don magance wannan matsala." Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wasu sanatocin Amurka biyu, Jim Risch da Marco Rubio, sun faɗa jiya Alhamis cewa sun fara wani yunkuri don su samu a amince da wani ƙudurin doka da zai buƙaci Amurka ta duba ko yankin Hong Kong zai ci gaba da samun kulawa ta musamman daga Amurka. Ƙudurin zai buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka ya ringa tabbatarwa aƙalla duk shekara cewa yankin Hong Kong yana da cikakken 'yancin gashin kansa don ya ci gaba da samun kulawa ta musamman ta harkokin kasuwanci daga Amurka. Amincewa da wannan mataki, wanda zai ba da damar saka takunkumi akan jami'ai da suke tauye haƙƙin ɗan adam a yankin Hong Kong, da hakan zai amfani masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya a yankin. Risch da Rubio suna fatan su samu amincewar Majalisar Dattawan Amurka da sauri na dokar kare haƙƙin mutanen yankin Hong Kong da siyasa da jefa ƙuri'a da baki. Sama da
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wannan makon ne waɗansu gwamnoni 10 na jihohin Najeriya ƙarƙashin tutar ƙungiyar gwamnonin Najeriya NGF suka gudanar da wani taro a birnin Seattle na jihar Washington da ke nan Amurka, tare da gidauniyar Bill and Melinda Gates da kuma gidauniyar Aliko Gote. A cikin hirarsu da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu, gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya bayyana makasudin taron.
Abin da ya kamo Washington a Seattle shi ne wato mu zo a matsayinmu na dandalin gwamnonin Najeriya mu tattauna tare da jagoranci da shugabancin gidauniyar Mr. Bill da uwar gidansa Madam Melinda da kuma gidauniyar Alhaji Aliko Dangote don ƙara jaddadawa da kuma ba da goyon baya da ƙarfi ga sha'anin yakin da muke yi a matsayinmu na gwamnatoci da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya akan shan inna wato polio da kuma inganta karana asibitocin karkara, wato primary health care centers, da kuma sha'anin more rayuwar dan adam wanda shafi sha'anin kiwon lafiya, sha'anin ilimi, sha'anin samun ma yara da mata ayyukan yi, da kuma ƙara faɗaɗa tattalin arzikin.
To wani sabon shiri ne ake neman farawa, ko kuma wata dangantaka ce da ake da ita tunda ake neman ƙara ƙarfafawa?
Duka biyu ne. Akwai dangantaka da muke da ita da waɗannan gidauniyoyin guda biyu a matsayin mu na gwamnatoci, wanda suka shafi sha'anin aikin polio, wato yaki da shan inna, haka kuma ƙara inganta sha'anin kiwon lafiya a karkara. To dadin da ake da neman samu shine sha'anin shigowar su wurin taimaka mana wurin sha'anin noma da cigaban dan adam, wato musamman sha'anin ilimi, da kuma ƙarawa talakawa mu ƙarfi musamman wurin samun hannun jari.
Gwamnoni nawa ne suka samu kasancewa wannan zaman?
Gwamnoni suka samu zuwa kusan gwamnoni guda goma ne. Amma akwai jiha biyu waɗanda kwamishinonin suka zauna a matsayin gwamnonin su, watan jihar Yobe da jihar Ekiti.
Dama ina son tambaya cewa wannan tafiya ce ta gwamnonin arewacin Najeriya, ko kuma amma da ka ambato Ekiti sai na fahimci cewa tafiya ce da ta shafi gwamnonin Najeriya baki ɗaya?
Ta dandalin gwamnonin Najeriya ce baki ɗaya, har da jihar Delta ta zo, kuma jihar Legas ta zo, kuma yana ambata jihar Ekiti ta zo, sauran jihohin kuma duk jihohin arewa ne. Akwai jihar Kano, akwai Bauchi, akwai Niger, akwai Nasarawa, akwai Borno, akwai jihar Sokoto, akwai mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna, ta wakilci gwamnan Kaduna.
To menene ya taso da ya haifar da wannan taron, kasancewa kamar yadda ka faɗa akwai wannan dangantaka tun da?
Karin manta in tuya mata alƙawarin jihar Gombe ma ta zo, gwamnan jihar Gombe ya zo. Idan muna iya tunawa, a watan Maris na shekarar bara, shi kan shi Mr. Bill ya yi tattaki tare da Alhaji Aliko sun zuwa jihar Sokoto, inda muka haɗu da mai alfarma sarkin musulmi da gwamnoni kusan jihohi biyar haka zuwa shida na arewa. To ya zama kaman mai da sawu ne na irin wannan zaman da muke yi. Wannan zaman kuma an shi an ƙara faɗaɗa shi, an shigo da jihohi kamar yadda ambata kusan 12 don a ƙara inganta wannan dangantaka.
Gwamnan jihar Sokoto kenan, Aminu Waziri Tambol a tattaunawarsu da Alheri Grace Abdu. Yanzu kuma za mu koma Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda kasashen Najeriya, Nijar da Benin suka yi taro a jiya Alhamis don tattauna kan kalubalen da al'ummar kasashen ke fuskanta sakamakon rufe iyakokin Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka a Abuja, Madina Dauda, na ɗauke da ƙarin bayani.
Ƙasar Nijar da ke makautaka da Najeriya ta ɓangaren arewa ta bayyana cewa rufe iyakoki na ƙasa ya jawo mata asarar makudan kuɗaɗe da yawan su ya kai sefa miliyan 40, kimanin dalar Amurka miliyan 67, kwatankwacin fiye da naira miliyan 24 a kuɗin Najeriya. Ministan kula da harkokin cikin gida na Nijar, Muhammad Bazoum, ya ce Najeriya ta ɗauki mataki mai zafi na rufe iyakokinta da ƙasashen uku ne a bisa abin da ta kira matsaloli da take fuskanta na fasa ƙauri. Su ma kansu a Nijar wannan matsala tana shafan su, shi yasa suka taru domin lalubo mafita wacce ba za ta cutar da kowace ƙasa ba, saboda matsalar fasa ƙauri ta addabi ƙasashe da ke makautaka da Najeriya ne duka. To sai dai ƙaramin ministan hulɗa da ƙasashen waje na Najeriya, Ambassada Zubairu Dada, ya bayyana wa manema labarai cewa
na daidai tukuna dai zuwan su ma dai da yadda da suka yi daga Niger da Benin Republic suka zo nan, wannan taron ba karamin alheri bane, tunda ko ba komai an zauna an tattauna an fahimci juna. Abinda aka yanzu shine an yadda akan cewa hukumomi irin su custom da immigration da wasu hukumomin tsaro dai masu alaka da wanda ayyukan su suka shafi aiki a boda na kasashen nan guda uku za su zauna nan da mako biyu, za su kuma tattauna waɗannan abubuwan da aka yadda akai domin su ba da shawarwarin wanda za su tabbatar da cewa an monitoring na borders namu gabaki ɗaya, bodojin na namu guda uku. Sannan kuma za su tattauna wasu abubuwan da aka yi magana a nan, bayan su tattauna za su kuma ba da shawaran ko a bude bodan nan ko kar a bude.
amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Aminu Jumare yana ganin ba a bi dokokin kasashen Afirka ta yamma wajen rufe iyakokin Najeriya ba.
Wannan al'amari na rufe boda ya kamata Najeriya ta kokari ta duba shi ne, akwai yarjejeniya da Najeriya ta saka hannu a ciki wanda idan za a yi tunawa tun 1918 akai ta sa Najeriya ta kokari ta zo ta sa hannu akan yarjejeniyar ba da sararin harkar kasuwanci babu wata tsangwama tsakanin kasashen Afirka da kuma yarjejeniyar da za ta bai kasashen nahiyar Afirka ta yamma sararin yin kasuwanci tsakanin junansu da al'ummomin wannan yanki babu tsangwama. Wannan yarjejeniyar Najeriya aka jira ta zo ta kammala ta sa hannu a kanta saboda a samu a ci gaba jama'an da ke waɗannan ƙasashe su ci gaba da harkokinsu na hada-hada ta yau da kullum.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah Allah ya Allah hada kanmu a firarkanmu so juna zama.
A gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 12 na dare da minti 16. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makonnin da suka gabata mun tattauna akan juna biyu da irin matsalolin da ka iya tasowa har ma da yadda mace za ta yi renon ciki. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan nakuda da kuma aiki ko tiyata wato normal labor and delivery da kuma cesarean section wanda aka fi sani da CS a Turanci. Normal labor and delivery shine yadda mace za ta shiga nakuda kuma ta haihu da kanta. CS kuma wani agaji ne da ake ba ma mace wajen yin aiki ko tiyata a cire mata jariri. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke aiki a babban asibitin kasa na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Barka mu dai.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan nakuda wato labor a Turanci.
Nakuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai term. Term da muke nufi shine ciki ya kai wata 9 a Hausance. Amma idan an bi kimiya muna ce da shi 37 completed weeks. To idan ciki ya kai wannan term din nakuda zai iya tasowa. Abubuwa da yake tasar da labor ba sai mun je mu yi maganar shi yanzu ba. Wannan cikin kimiya ne. Amma alamomin cewa labor yana tasowa shine ciki zai ta daurewa, ya daure ya sake tun babu ciwo, in ya daure har ya fara daukan ciwo, ciwo ya ta karuwa, daurewa ya zo nan sai buni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 55 minutes. Na biyu, wani sa'i labor yana farowa da zubar da ruwa. Idan mace ciki ya kai term ruwa ya fita, to wani sa'i farawa labor kenan. To amma a takamaime da za a ce mace ta fara labor shine idan ciki yana daurewa, yana ciwo, yana sakewa, sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai bawa yaro sukuni da ke cikin ciki ya fito ta farjin mace, nan ake cewa mace ta fara labor.
A lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewan, me ya kamata ta yi
a wannan lokacin? Shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewan. Idan yana zuwa ne once in 5 hours ba damuwa, amma ya fara zuwa once every 30 minutes sai kaga daga 30 minutes ya koma 20 minutes, ya koma 10 minutes, to ta fara neman anyan zuwa asibiti. Amma kafin ma ta kai wannan level din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan, sabon ciki ko karamin ciki bai kosa da zai fara ainihin labor ba. Saboda nan lokacin ne zaka shirya, muna ce da shi birth preparedness, zaka shirya kayan labor da abubuwa da ya kamata ta zo lebowa da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa, da kuma yanda za ta zo lebo din zamin lebo in ya fara ba zai ce maka sai karfe 2 na rana zan ta fara ba, zai yi ya fara a tsakar dare. To ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kama ta a cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti. In suna da mota ita mai lebon ba za ta yi ya tuki ba, sai ta nemi driver. In mai gidan baya nan a samu wanda za ta iya kira da waya. In ma babu mota za ta iya yi jinga da yan taxi da ta saba da shi ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti. To an fara shirin lebo kenan. To idan kai ga kamawa nan shine za ta taida wannan kwanciyaccen siri na lebo sannan ta zo dakin aihuwa.
Akwai yiwuwar cewa mace in koda ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma?
To akwai saboda nakuda ba za a ce an aihu ba, sai an yi nakuda an aifar da yaro an aifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba lebo bai kare ba. Akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro yin ya gaji kaga ba zai iya tolerating labor ba, kila yaro ya mutu kafin lokaci kai da zai fita. To idan a dakin lebo ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro una ce da shi fetal distress to sai an yi tiyata mana gaggawa kafin a ce minti 20 ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwar, in ba haka ba zai iya mutu a lokacin. To an dauki wata ciki wata 9 jab da yaro zai fito da rai saboda gajiyan yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara. Shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutun tiyata. Shi yasa kuma idan an zo awo ana ce gawa mata su yi tanadin jini a ajiya saboda idan aihuwan tiyatar na ya zo da gaggawa ana bukatan jini, ba wai lalle dan muna so a bada jini bane, amma ba faban gura ranar tafiya. Idan ya kama ana neman jini to sai kaga ajiyan da aka yi ya zo daidai, amma yawanci ma 90 zuwa wanda yafi haka bisa 100 ana yin tiyata ba sai mun bada jini ba, sai ya cancanta. Na biyu, idan tun ma ba kama lebo ba muka gano cewa yaro ya yi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita, to kaga ba yanda za a yi abun da ya fi karfin rami ya shiga wannan rami, sai dai in za ka lalata shi kuma shine yaro ya mutu a fitar da shi gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu. To daga wannan za a yi shirya tun da wuri a yi tiyata. Idan uwar ita kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro, an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin ture yaro bata kai ba, to sai kaga abun da zai raba yaro da uwar shine a yi cesarean section. Akwai da dama indication na cesarean section, amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar 3. Wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan, su ma suna nan barkete. Akwai wasu da saboda lafiyar yaro kadai ne shine ake so a yi tiyatan, su ma suna nan da yawan su. Akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together, muna ce da fetomaternal indication, su ma suna nan da yawa. To lokaci ba zai bar mu sadaukan su daya bisa daya ba, amma abunda zan faɗa shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nurse ne a wajen ko kuma doctoci ne, za su ta bin nakudanta sai a duba komai yana tafiya daidai, ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi. In gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi, in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan. In waje ne ba za a iya yin tiyata ba, amma a ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital, wajen da ko babu babban doctor da zai iya tiyata zai iya yi. To ana gani alaman cewa abubuwa zai goce kuma abinda zai magance shi shine tiyata, za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata, a yi aiki tiyata a tamake yaro a tamake uwar.
Likita, kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki?
Da dama. Na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan. Aiki shi kansa yana tattare da matsalolinsa, daga kan abun da ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo, ko ta yi bacci a yi aiki bata ji ciwo ba, ko kuma tana nan an ba da allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba. To magungunan nan suna da damuwansu, zai iya faro ga kowane mace. Wajen yin allura ko kuma ba da maganin ma yana da dangardansa, idan ya faru shi ma damuwa ne. Aikin ma shi kansa yana tattare da damuwarsa domin an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa aka sake yanke cikin mahaifa a fidda yaro. Idan an yanke jikin mutum jini na zuba, kaga jini zai iya zuba yayi kima, shi ma damuwa ne. Yaron da aka fitar da shi akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farjin mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal. To wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an fidda shi. To yaron yana bukatan taimako a hannun daktocin jarire idan an fidda shi to resuscitate wannan yaron zuwa rayuwar duniya. To shi ma yana nan da banda. Amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da ya sa ma aka yi tiyata ba. In rashin lafiya yaro ne ya yi tiyata, rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje sai an duba a fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifin.
A likitance a kuma shawarce sau nawa ya kamata a yi wa mace aiki na haihuwa ko CS?
A bisa kimiyya ba sa sau nawa za a yi tiyatan haihuwa ba, saboda a duniya muna da record na wanda sun yi tiyata na haihuwa su 12 a wasu guraren duniya. To amma a yanayinmu a Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa idan mace ta yi tiyata so ɗaya, biyu, uku, Allah kuma ya bar yaran koda guda ɗaya ne yaro yara uku kenan, to mukan dan shawarce su daina ɗaukan ciki saboda tsautsayin ɗaukan ciki ga an yi tiyata so uku yana ninkawa ne. Ɗaya daga cikin tsautsayin shine ciki, ana ɗauke da ciki bai ma kai lokacin nakuda ba ciki zai iya fashewa. Idan ciki ya fashe za a samu zubar jini a cikin uwar. To by the time ciki ya yi rupture, muna ce da shi rupture uterus, ba zance rayin yaro ma da cikinsa ya yi rupture ba, a ran uwa ne. To ya danganta daga ina rupture ya faru, kafin a kai asibiti kila Allah ya sa rayin ya tafi. Amma in ma an kai asibiti sai kaga lokacin za ta mutu kokwai, rai kokwai ne ga uwar. To likitoci sai su kai da kawowa idan Allah ya taimake su ceto rayin uwar. Amma lokacin da kyar da sara sai an cire mahaifan ma lokacin, sai kaga ana ta ba da jini in babban asibiti da ake da jini a ce ya yi tiyata an ba da jini wata leda 13. To ana samun nasara ana samun su. Amma wani lokaci sai ka yi wannan duka sai rai ya yi abun shi, ba za a samu uwar da rai ba. To kaga an rasa yaro, an rasa uwar, yara ma da aka haihu daga tsohon ayyukan da aka yi yara sun rasa uwansu. To saboda wannan idan an yi tiyata so uku, huɗu, muna ba da shawara da ƙarfi cewa a daina haihuwa.
Masu sauraronmu kada dai ku shafa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abinda za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato,
Dr. Idris Muhammad Liman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Hawwa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Kafin mu sallama da ku, Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Yanzu haka binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump ya shiga wani sabon babi mai matukar muhimmanci a wannan makon na jin bahasi a bainar jama'a. Yan jam'iyyar adawa ta Democrat sun yi imani shugaba Trump ya yi amfani da ikonsa ba bisa ka'ida ba, da ya yi yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a siyasance, wanda yake kan gaba a cikin masu neman takara a jam'iyyar Democrat Joe Biden. Sama da mutane 2,000 mazauna ƙauyuka a Sudan ta Kudu aka ɗauke su daga mahallansu sakamakon samun zubar ɗanyen man fetur a ɓangaren wani ƙauye na arewacin jihar Lech. Gatok Ruwaj ya ce shi da wasu mazauna ƙauyukan an maida su zuwa wani ɓangare daban na jihar bayan da bututun man ya fashe a gundumar Budan a ranar Alhamis da ta gabata ta 7 ga watan Nuwamba. Karamin ministan lafiya na Sudan ta Kudu Kuriya Nob ya musanta mayar da mutanen wani wuri.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai CD da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Darrell Smith. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique.